Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saukama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alpha Radio ko kuma hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wannan yau. Nan gaba kadan zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Kamar kullun dai lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce 1202-205-2655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine da aka kora, Marie Ivanovich ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ta ce ta yi mamaki sosai kan magana da Trump ya yi game da ita lokacin da suke waya da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ban san me zan ce a kai ba, amma na shiga matukar damuwa magana da ta faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri a Washington kenan. Ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce. Bahasin da ta bayar ya zo daidai da abin da ta faɗa a watan da ya gabata a sirrance lokacin da ta ce ta ɗau hakan a matsayin barazana, tare da damuwa ga lafiyarta bayan da Trump ya ce ta shiga ruɗu. An fara musayar yayu a zaman jin bahasin lokacin da Trump ya je kafar Twitter yana sukar Ivanovich. Ya kafe a saƙon Twitter cewa duk inda Marie Ivanovich ta je, takan bar baya da ƙura. Pakistan ta zama ƙasa ta farko a duniya ta fara samar da allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da bata jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan a shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum 10,000, yawancinsu da ke kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017, kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar, kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkaninsu ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 15, a cewar jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar. Da kuɗin tallafin da aka samar daga ƙungiyar Gavi da ke da tushe a Geneva, jami'an Pakistan sun ce sun faɗi yau Juma'a cewa an fara allurar rigakafi ta mako biyu a wasu ƙauyuka da ke yankin Sindh. Ana sa ran yi wa yara miliyan 10 masu shekaru tsakanin watanni 9 zuwa shekaru 15. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta goyi bayan allurar rigakafin ta typhoid, wadda ita ce rigakafin farko da za a iya baiwa masu ƙanƙantar shekaru daga watanni 6, ta kuma bayar da kariya ga zazzabi, a cewar jami'ai. To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalibi mai shekaru 16 da haihuwa ya je makarantar sakandare da yake a kudancin jihar California ta Amurka ranar zagayowar haihuwarsa, inda ya ɗauko ƙaramar bindiga da jakarsa ya buɗe wuta kan 'yan ajinsu. Daga ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. Ya harbi ɗalibai 5 waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti, inda wata 'yar shekaru 16 da wani yaro mai shekaru 14 suka mutu. Ɗalibai 2 mata masu shekaru 14 da 15 da kuma wani yaro mai shekaru 14 sun samu rauni amma sun rayu. Ofishin 'yan sanda ba su fitar da sunan ɗalibin da ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki ba, amma wasu kafofin yaɗa labarai sun gano sunan matashin. Kamfanin jallancin labaru na Associated Press ya ce maharin yaro ne mai shiru-shiru kuma mai basira, wanda ke yin darar chess. Daga ƙarshe, Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar ISIS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen. Ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafe watan tsawon wuni guda ana tattaunawa a nan birnin Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar. A lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar ISIS. Duk da irin wannan alƙawarin, babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da wato da su mai da kallo akan mayakan kungiyar ISIS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar ISIS din ta kafa. Ambassador Nathan Sells da ke kula da harkokin yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen wajen yan ta'adda wata babbar matsala ce. Akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala.
Sashen kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adalla, abu naka aka ce maganin akwabe ka. Sama da shekara ɗaya kenan kasancewar sashen Hausa ƙarƙashin riƙon ƙwarya, wato shugabancin riƙon ƙwarya, amma Allah cikin ikonsa yau aka nada sabon shugaba a wannan sashi na Hausa a muryar Amurka. Aka nada Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, inda jin kaɗan bayan yin haka ana tambaye shi yadda ya ji da aka bashi wannan albishir.
To bismillahir rahmanir rahim, Aisha, abinda zan ce shine na farko muna godewa Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya kawo mana wannan rana kuma ya nuna mana wannan al'amari ya zo ya faru. Addu'a nake shi zama wannan ya zama alheri gare mu baki ɗayan mu, musamman mun nan ma'aikatan sashen Hausa da shi gidan rediyon da kuma al'ummar da muke yi wa aiki, wato masu sauraron mu da masu kallon mu. Wannan aiki ne wanda ke bukatar addu'a, wato jagorancin Ubangiji da kuma taya da samun goyon bayan su ma'aikatan da kuma karfafa gwiwa na su masu sauraron mu wanda muke yi wa aikin nan. Abinda kawai za mu ce shi ne cewa za mu yi kokari insha Allah mu yi iyakacin abinda za mu iya domin kare ciyar da wannan gidan rediyon a gaba. Wuri ne da muka dade muna aiki a cikinsa, mun san mutanenmu da ke sauraron shi, mun san aksarin galibin bukatocinsu, amma akwai abubuwa sababbi da ya kamata a ce an kara domin idan an samu canjin shugabanci ya kamata a ce an samu canjin manufofi da kuma yadda ake yake gudana. Tare da wannan nake godiya ga su masu sauraron mu baki daya da kuma ku ma'aikatan sashen su na murar Amurka da kuma karkarewa da yin addu'ar Allah ya sa mana hannu a cikin wannan al'amari ya zama alheri gare mu baki daya. Nagode.
Sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Aliyu Sokoto kenan. To Allah ya taya riko ya kuma dafa. Yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya Niger, inda kungiyar da ke da kula da tabbatar da tsaro mai suna ECAP Sahel da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Niger da ma yin takardun shige da fice suka shirya wani taro na kwanaki uku a birnin Kwanni domin tattaunawa da al'umma kan sha'anin tsaro. Ko da yake abin ya zo daidai lokacin da Najeriya ta ƙara baza jami'an tsaro akan wannan iyaka nata. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Kungiyar nan mai kula da kawo sauyi a fannin tsaro a jamhuriyar Niger mai suna ECAP Sahel ce da Direction de la Surveillance du Territoire DST ne suka shirya wani muhimmin taro a garin birnin Kwanni domin fadakar da al'ummar wannan yanki game da baza wata runduna ta tafi da gidanka akan wannan iyakar da ta hada Niger da Nigeria da za ta kumshi 'yan sanda 260. Shin menene aikin wannan runduna? Ita ce tambayar da na yi wa Amadu Tijjani Hassan, babban jami'in 'yan sanda a DST, cewa da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Niger da yin takardun shige da fice na kasar.
Makasudin wanga taro shine da farko mu ba al'umma birnin Kwanni labari. Wani labari ne shine akwai sabuwar kamfani ta police da za a bude, ita ce ake cewa CMSF. Kamfanin aikin ta shine ta kula da dukkan iyakokin Niger inda mutane ke kewaye post da police su shigo. To shine aikin ta, duk wani mugu wanda zai ratse ya bi su je su kama shi. Abu na biyu biyu shine sensibilization, wayar da kan al'umma. Ita ba kamfani da za a kafa ba za ta zo ba ta hana mutane ayyukan su ne, a'a za ta zo ta karfafa tsaro ne.
A daidai lokacin da wannan taron ke gudana, sai gashi mazabna wannan iyakar sun lura da cewa ana saki a kaina kaba, domin tarayyar Najeriya ta kara baza jami'an tsaro a wannan iyakar, yayin da ake koke-koken neman cimma maslaha tsakaninta da makwabtanta game da kulle iyakokinta da ta yi wa makwabtanta. Shin menene jama'a ke son a yi ko a cimma game da wannan taron? Kasancewa ya tattara jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, mabambanta addinai, mata da samari, waɗansu da suka halarci taron sun amsa mini, su ma da Ibrahim Vandeken shugaban yan
sufuri. Wannan taron da an kai, mu wajenmu yan sufuri sai mu ɗauki wannan taron kamar mu ne an kama shi, domin waɗanga kungiyar da za a kamfanin kenan da za a aza, mu muna da ƙarfin cewa mu kowa shi son gaba da zaka, domin me? Domin saboda mu nan lalle hakikanin gaskiya cin gari muke, kuma tasha muke, tasha kuma kowa ya san gari na, gari na me? Na bisa mutattara ayyoyi, wasu hito da Nigeria, wasu da Yamai, inda dukka bi sai ka zaka nan, in za ka mara sai ka biyo nan, idan ka gani mu can da ma muna ba da goyon bayan mu bisa ga jama'an tsaro, in mun kaga abin da dubu mai rada shi ba, da gudu muka taya mu faɗa musu.
Sai a rike ba da shawara, in an gani abubuwa wani dai kamata ba a zai magana sasanta.
Bisa ga zancen tsaro muna hata, bisa ga yadda an ka zaka an ka dauki wanga shawarori bisa ga aiki, sai mu ce alhamdulillah yana da kyau duka dan kasa shi kare kai ne, kuma tsaro na dan kasa ne.
Bangaren mata, yaya za su kawo nasu kokari kasancewa da mata ne ake hadawa domin yin tabargaza akan iyakoki? Dauko daga safarar yare da mata, karuwanci, saye da sayar da kwaya, kan harin ta'addanci ko sace mutane, ita ce tambayar da na yi wa wata mata da ta halarci wannan taron.
Ni sunana madam Muhammad Rahman Yusuf. In muka koma gida muna sensibilizan mata, insha Allah, ba umurin da ke muka tai, umurin wannan muka tai, umurin gurfa ma muna waye musu kai. Mu uwaye mata kamata mu sa ƙarfin mu kula da ɗiyanmu, mu ba su tarbiyya ta ƙwarai, mu matsa musu da zuwa lakul ko makaranta. Kaga wannan ne kadai zan mu samu mu hana ɗiyanmu da ya wuce ya wuce har su shiga shaye shaye, su rika gama kai da ƴan ta'adda ana wani abu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Dazu da safe kun ji wani gutsire daga tattaunawar da Grace Alheri Abdutai da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal game da taron da suka halarta a birnin Seattle. A ci gaban tattaunawar tasu, ta musu tambaya akan yarjejeniyar da suka cimma da zai taimaka haƙa ya kai ga cimma ruwa, sai ya ce.
Abin farko dai shine za mu ƙara samun goyon baya da taimako daga waɗannan gidauniyoyin na ganin cewa an kai ƙarshen sha'anin maganar, in Allah ya da, nan zuwa wata shida maganar polio. Najeriya ta kasance ta fara daga cikin karnin kasashe wanda ke fama da wannan cuta. Na biyu, za su ba da ƙarfi kwarai da gaske don an gama da sha'anin polio wurin waɗannan asibitocin gyarawa da inganta da kuma tabbatar da akwai kayan ayyuka da magunguna a waɗannan asibitocin na karkara, wanda ba ƙaramin taimakawa zai yi wurin inganta rayuwar al'umman ba, musamman mata da ƙananan yara, musamman mata ma masu juna biyu. Kamar yadda kika sani, a ƙasar Najeriya musamman yawanci a yankunan arewa muna da fama da, muna ɗaya daga cikin yankunan duniya da ke fama da wannan sha'ani na mata masu juna biyu suna samun matsala a wajen haihuwa, har da yawa suka rasa rayukansu. To wannan ba ƙaramin taimakawa zai yi ba wurin sha'anin kawo ƙwararrun ma'aikata da magunguna da kuma inganta kayan ayyuka na waɗannan asibitocin karkara. Haka kuma sha'anin iri na wurin sha'anin aikin noma don inganta iri da kuma ilimi na aikin gona na zamani, wanda zai taimaka wa manomanmu wurin inganta abin da ake samu ga kowane irin kadada ta manomi ya noma, wanda zai ƙara kawo abin shiga da kuma samun abin yi. Sanin kowa ne cewa mahiyanci kashi 70-80 na mutanen karkara manoma ne. Haka kuma sha'anin ilimi za su taimaka wurin ƙara ƙarfafa ita da kuma tarbiyyantar da malamai da kuma samun kayan aiki a ƙananan makarantunanmu na karkara, wanda waɗannan idan aka haɗa su ba ƙaramin taimako zai ba. Sha'anin mata kuma za su fito da hanyoyi daban-daban na taimakawa mata wurin samun ayyukan yi da kuma samun damar jari na yin sana'o'i, wanda shi ma ba ƙaramin taimakawa zai yi ga sha'anin mata da matasa ba da ba su ayyukan yi a cikin sassa daban-daban na tarayyar Najeriya.
gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan a tattaunawarsa da ma'aikaciyar muryar Amurka Grace Alheri Abdu. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku, kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta, sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Am kira mu na farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa daga jihar Nasarawa. Malama barka da aiki.
Barka ka dai Shafale, muna sauraron ka.
To, gaskiya ina son in jawo hankalin yan uwana, musamman matasa. Matasa don Allah don Annabi, kamata yi mu yi karatun tana su, don wani lokaci 'yan siyasa suna kai mu ga hanya ta hallaka. Duk mutumin da yau zai neme ka matsayinka na matashi ya ce zo ga kuɗi ka je ka siyo ka kwaya ka sha dan ka je ka yi min wani aiki, kamata yi ka ce ya kiro dan shi ya sa shi a cikin gaba, kai kana bin shi a baya a je a yi wannan abu. Amma in bai kawo dan shi ba, to kar ka yadda da wannan, saboda su shuwagabanni a yanzu damuwansu shine ba talaka ba, a damuwansu shine daga ƴaƴansu me za su mutu su bar ma ƴaƴa da mata. Saboda haka ina jawo hankalin ƴan uwana matasa, don Allah don Annabi mu yi karatun tana su, mu tashi mu nemi namu na kanmu. In za mu tsaya na kan waɗannan shuwagabanni, to ba abun da za su ba mu sai wahala. Da fatan za ku tashi lafiya. Nagode, Allah ya tabbatar da alheri, kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya da duniya baki.
Mun gode sosai Shafale da wannan shawari naka. Sai kuma jihar Kaduna, wake kira daga Zaria a Kaduna?
Alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila, memba kungiyar Taska.
Wa alaikum assalam.
Yawa, ra'ayina wannan rana mai albarka ta Juma'a shine ni ina gargadin mata ne waɗanda suke sakin yaransu barkatai. Mace tana da ƴaƴa kamar bakwai, wai tana da suna da biki, sai ta tarkata su da faɗi ta tafi da su, sai ta je gidan biki ta warba abinci, hankali ba shi kwata-kwata, yara sun yi nasu wurin. Daga ba lokacin ta ci cikinta abinci ya dawo, hankalinta ya dawo, sai ta nemi ta ce wa'ina yara.
To ina mafita?
Wa'inan sace mafi yawan iyayenmu mata suna yawan sakin mata yara barkatai.
Me ya kamata su?
Ya kamata a tattalawa su ba iyaye a magidanta, ya kamata su riƙa sa ido a kan irin wannan. Idan matan ka tana da ɗaya bakwai, ka yi ƙoƙari ka bari ta tafi da guda ɗaya ne ko biyu, shi ne abin kenan. Bangila Allah sa ku dace lafiya.
Mun gode sosai Malam Musa da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa. Wake kira daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, gidan rediyon VOA Hausa. Sunana na Sali Abdulkadir daga Nasarawa, a jihar Nasarawa, tarayyar Najeriya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Sali, to filin naka.
To gaskiya yau kun gana ba mu bayyana abin da ke mana zuwa gwarya. Mu ba za mu taɓa mantawa da yan siyasa. Mu tabbas mu yan Nasarawa local government, gaskiya mun zaɓi shugabanni. Amma gaskiya kuma inda muke je mu yau zaɓe, a duk wanda ya san Nasarawa local government, to kuma a ƙauyenmu na Kakan Zaria inda muke fita mu je mu yau zaɓe, to su kuma waɗanda muke zaɓen suna bi mu su je su yau campaign, mu dawo mu bi inda ba mu da mazawa a Kakan Zaria. Mu je inda muke je mu yau zaɓe, wajen ta'amantawa wannan zaɓen da muka yi, mun kai karfe ɗayan dare ba mu koma ƙauyen mu na Kakan Zaria ba, amma yanzu idan mutum ya ce zai biyo hanyar mu zuwa Kakan Zaria, a duk lokacin da mutum ya biyo daga Nasarawa local government ya fito yace yana so ya je Kakan Zaria, to zakaina da Allah shi da kanki idan ya zo ya koma shi kanki zai ma dan uwanki bayani, saboda a damina ban taɓa mantawa ba muna
wannan bayanin da zaka yi hanya yayi kyau kenan ko kuma hanya ya lalace.
Hanyar gaskiya hajiya wallahi hanyar nan ta lalace, akwai ma musamman
kamun gode da alamu mun rasa wannan kira, mun gode da ra'ayin da ka bayyana. Yanzu kuma bari mu koma jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba kuma sauraro, har yanzu dai layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayin ku. Ga kuma alamu mun samu kira daga jihar Kaduna, har yanzu wake kira daga Kaduna.
To hajiya Aisha barka da lasariya.
Barkan mu dai malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku da sakamakon tarihin Najeriya.
Menene ra'ayinka?
To ra'ayina na farko a matsayina na PRO na kungiyar masu buga waya na biyu na sashen Hausa Najeriya, muna taya Aliyu Mustapha Sokoto murna da samun wannan matsayi, kuma muna ta'addu'an haka dama kokarin da yake badawa. Ubangiji Allah ya kara ɗaukaka, kuma Allah ya kara sa isar da saƙo a sashen Afirka duk inda yake magana da wannan yare. Kuma yawa, sannan kuma shi ne cewa muna ƙara roƙo ga shi mai girma gwamnan mu na Kaduna, muna ƙara roƙuwa zo a gina mana bariki da zai ɗauki kamar soja 100 a yankin Rigata. Mu mun yadda duk kuɗaɗen za a yi mana ko da aiki ne a bari a je a gina ma barikoki wanda zai ɗauki kamar sojoji da yawa, tunda dajin nan ne masu yanta da kayan bakwanta da suke amfani su shigo su dinga abin da su ga dama suna tara mu da hankali, da fatan zai karɓi wannan shawara namu a tashi lafiya.
Muna fata saƙonka ya kai inda ya kamata. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kano. Wake kan layi daga jihar Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi.
Yawa, mai magana kuna ɗin magana da ɗan jima mai shago ko kai ne a ƙaramar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya.
To menene ra'ayinka malam ɗan jima?
To ni ra'ayina na yau kuka ne zan kai ga gwamnan mu na jihar Kano mai albarka Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Haka.
Yawa, da kuma ɗan majalisar mu honorable engineer Sani Bala, da kuma sanata na wannan
menene koken naka
da ke kinta Kano ta arewa.
Menene koken naka?
Kukan da nake ra'ayina, kukan da nake kai musu da su taimaka mana da hanyar mu da ta tsaya daga garin Sanyawa ta buta dumbulin ta wuce karamar hukumar Kano ne.
To da alamu mun rasa wannan kira daga jihar Kano. Yanzu kuma bari mu dauki kira mu na daga Borno. Wake kira daga Yarwa?
Daga Michika.
Michika a Maiduguri ko?
A'a, jihar Adamawa, Michika local government.
To muna sauraron ka.
Sunana Alhaji Umaru Kamale.
To Alhaji Umaru, menene ra'ayinka?
Ina sanar da duka jikokin wajen mutuwan yayanmu babba Dagwandaba. Saboda haka ranar Lahadi muna a halara a kauyenmu Kamale domin makokinsa.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, da kuma wannan kira za mu tsaida ɗaukan wayoyinku a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ci gaba. Sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na a nan Washington na cewa karfe 4:30 saura minti 6. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Matasa 'yan kasar shekaru 23 masu buga tamola a kasar jamhuriyar Kamaru sun gaza kai labari a gasar tankare da rairaya da ake yi a kasar Masar domin halartar gasar Olympic a Tokyo. An da yanzu dai aka yi wa Jarrod da su, Coach Sulemani ya yi mana fashin baki a kai.
Malam Awal Garba, abin da zan yi fara a kan wasan da ake bugawa a kasar Egypt, a kasar Misira, na 'yan matasan shekara 23 wanda za su nan gaba za su shiga wasan Olympic game da za buga a kasan Tokyo. Abin da zan fada a ungiyan kasan Kamaru wanda Somba na yake jagoranta shence Allah wadar don kungiyan kasan Kamaru sun tafi kasan Misira akan su zo su yi wani abin da za zo a gani. To amma a ƙarshe kuma she abin takacci muka gani. Don me yasa nace abin takacci muka gani? Don wasan da suka yi buga da kasan Ghana suna da duk opportunity su ci wannan wasan, amma kaga a ƙarshe kuma she suka yi kunnan doki daya da daya. Wasan su na biyu suka buga kuma da kasan Mali, wannan sun samu nasara. To ana zaton a wasan su na ƙarshe da suka buga da kasan Egypt za su ci wannan wasan ko kuma za su yi kunnan doki wanda zai ba su dama su wuce su haye zuwa zagaye na biyu, amma a ƙarshe ba su yi wani abin a zo a gani ba.
Tsohon kaftin kafu ta zafi na club din Indian Mutamis Lions kuma tsohon mai taka leda a manyan club daban-daban na duniya Samuel Eto ya roki gwamnatin kasar Kamaru da su yi kokari na ganin cewa sun gaggauta sako tsohon jagoran hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Pikafu wanda ya kwashe shekara da shekaru a gidan yarin Benin Yaounde yana garkame iya Muhammad Ko Sulemani ya sake mana karin haske akai
maganan da Samuel Eto yayi akan shi tsohon shugaban mai tafiya da kwallon kafa a kasan Kamaru na Pikafu shi iya Muhammad yace a sako da shi. Abinda zan fada abin ne yake damun su kasan su suka yi makarkashiya su suka yi duk wani abin shiga da fita don su ga an kama shi ya Muhammad din, amma kaga kuma yanzu abin na damun su shi ya fito yanzu kai tsaye yake ce don Allah gwamnatin Kamaru ta yi sassauci ta samu a sake Samuel Eto a sake ya Muhammad. Abinda zamu fara mu abin yayi mana dadi tun da ka kan baki a bakin shi Samuel Eto ya fito wannan tambayan ko kuma wannan kuma roƙon da suke yi don a sako ya Muhammad. Don iya Muhammad in ka lura a sha'ani a tafiyar da sha'anin kwallon kafa bai yi wani laifi ba wanda zai kai shi har gidan kurukuku a inda yake aiki a Sodikoton a wannan masana'antar ne aka ce yayi amurbazaranci da kudin gwamnati shi sa aka kama shi. Amma ni in aka lura in aka duba aka je karshen maganan za ka lura shi akan wannan maganan bullying ne don a wannan lokacin Samuel Eto shine wuka shine miya.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kafin mu karkare shirin gasar filu da takaitattun labarai.
A takaice Juma tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine da aka kora Marie Yovanovitch ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump ta ce ta yi mamaki sosai kan maganar da Trump ya game da ita lokacin da suke waya da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ban san me zan ce akai ba amma na shiga matakar damuwa, maganar ta fada wa kwamitin tattara bayanan sirri a nan Washington kenan. Ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce. Pakistan ta zama kasa ta farko a duniya ta fara samar da allurar rigakafi ga kananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da bata jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum 10,000 yawancin su dake kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017 kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar da kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkanin su kananan yara ne ƴan ƙasa da shekaru 15 a cewar jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar.
Tuma sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na daren yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ka munta a duk lokacin da kuke da bukatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin hakan akan wayoyinku na salula a dandalin voa.com. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni. Ni Aisha kuma injiniyarmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzam nake cewa ku kwana lafiya.